Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa jiya Juma'a cewa yanayin Siriya ya tagayyara tun bayan ƙure-ƙure tsagaita wutar da aka yi bayan yarjejeniyar da aka cimma a watan Fabrairu, sai dai ya ce Amurka da Rasha suna dab da cimma wata sabuwar yarjejeniya da za ta ɗure. Kerry ya bayyana haka ne a Geneva bayan wata doguwar ganawa da takwaransa na ƙasar Rasha Sergey Lavrov. Jami'an diplomasiyan suna kokarin cimma wata matsayar haɗin kan ayyukan soji da kuma musayar bayanai a yunkurin murƙushe mayakan IS a Siriya, abinda ya kasance gurin ɓangarorin biyu. Kerry ya ce sun amince da cewa ba za a iya shawo kan yaƙin basasa ta hanyar soji ba, kuma an samu ci gaba a tattaunawa da aka fara makonni da suka shige. Ya ce za a daidaita sauran batutuwa da suka rage cikin 'yan kwanaki masu zuwa da zai haifar da yarda tsakanin juna. An kuma tattauna kan batun samar da kayan agaji a birnin Aleppo da sauran birane da faɗan ya raba da sauran al'umma, bisa ga cewar Lavrov. Shi ma ya jaddada cewa batutuwa kaɗan suka rage a cimma yarjejeniyar. Lavrov ya ce ya hakikanta tattaunawa ce muhimmiyar hanyar shawo kan matsalolin Siriya. Ya kuma ce Amurka da Rasha za su iya shan inuwa ɗaya a yunkurin samun maslaha a Siriya. Gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi ranar Talata ya sa aka kira wani taron gaggawa na Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, sai dai bakin membobin kwamitin da ya kunshi ƙasashe 15 bai zo ɗaya ba wajen kushe Koriya ta Arewa. Koriya ta Arewa ta harba makami ne daga wani jirgin mayakan ruwa da ya dushi Japan, wannan kuma ne karan farko da Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami daga jiragen yaƙin soji. Kuma na baya-bayan nan a jerin guje-gujen da take cikin watanni da suka shige bayan ta yi watsi da kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya, Amurka da Japan sun yi kiran wani taron gaggawa na Kwamitin Sulhun ranar Laraba. Bayan nan shugabannin Kwamitin Sulhun, wato shugaban Kwamitin Sulhun Ramlan bin Ibrahim na ƙasar Malaysia, ya ce galibin membobin kwamitin suna allawa dai da gwajin, sai dai za a tattauna kan kalaman sanarwar da za a fitar wa manema labarai. Mataimakin jakadan Burtaniya Majalisar Ɗinkin Duniya Peter Wilson ya shaida wa manema labarai ranar Alhamis cewa wannan ne karo na hudu da Koriya ta Arewa ta irin wannan gwajin. Muna kuma gani za a yi magana da baki ɗaya a sanarwar da za a fitar ga manema labarai. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaro a Jamhuriyar Nijar sun kama wata motar ɗaukar marasa lafiya ta garin Babul da ke wato shaƙe da jarkunan man fetur, duk da ƙudurin da gwamnati ta bayyana na shawo kan sai da mai ta bayan fage. Wakiliyar Mutamar Abari na ɗauke da ƙarin bayani.
Wannan al'amari ya faru kwanaki kaɗan bayan aiwatar da dokar hana safarar man fetur, wato ruwa-ruwa, da gwamnan jihar da magaran ya yi. Wata mota ce ta ɗaukar marasa lafiya, wato ambulance, ta garin Babul. Jami'an tsaro suka kama shaƙi da jarkoki na man fetur. Maman Haru shi ne magatakarda na fadar gwamnan jihar da magaran, ya yi bayani kamar haka.
Muna cikin wannan aikin ne yau, Allah ya sa waɗansu daga cikin wannan jami'an tsaro sai suka samu suka damƙo wata mota wanda ba Opel ba ce, kuma ba irin sauran na jigila ba ne. Ita ce mota wanda ake ɗaukar mara lahiya da ita. Abin da aka yi, an ɗoyi an yi ta ne saboda ɗaukar marasa lahiya a kawo su likita. Sai gashi yau mun kama wannan mota a shaƙe da isansi da budo misalin 44 a ciki wanda ake saranta da ita.
Ƙudurin na gwamnan jiha na ci gaba yayin da yanzu haka jami'an tsaro ne ke binciken ababen hawa sai gashi ana tsammahar wuta a makera aka ganta a masaka kowane matakan za su dauka sai maman haru yace
za mu ci gaba da bincike har kowace ire kun gani dai wannan ai ta gwamnati ce amma aka bincike ta kenan mutane su san da muhimmancin abun abin da ka gani ma ana bincikar motar gwamnati to abun gaskiya lalle ya kai anta kai
yanzu haka an kama mashin da motoci ba adadi waɗanda aka jibge a hukumar jami'an tsaron yayin da jami'an tsaron ke ci gaba da bincike kan yadda aka yi har aka dauko mai a motar daukar marasa lafiya
rahoton Tamar Abari daga Jamhuriyar Niger wani dan kunar bakin wake ya kai harin kan mai wato kan wani wurin binciken ababen hawa kusa da ofishin yan sanda a kudu maso gabashin Turkiya jiya Juma'a ya kashe kalla mutane 11 ya kuma raunata da dama bisa ga cewa Prime Minister kasar kungiyar mayakan da ake alakantawa da haramtacciyar jam'iyyar PKK ta dauki alhakin harin an danganta kungiyar da hare-haren da dama da aka kaiwa yan sanda a yankin hukumomin kasar Turkiya sun kudura aniyar daukar fansa garin yana kan iyakar Siriya ne da Iraki kuma galibin mazauna garin Kurdawa ne jam'iyyar PKK ta fara ta da kayar baya da daukar makamai a shekarar 1984 da nufin neman yancin cin gashin kai a kudu maso gabashin iyakar Siriya da Iraki da kuma Iran dubun dubatan mutane kuma sun rasa rayukansu a wannan fadan shekarar da ta gabata bangaren jam'iyyar PKK da ke daukar makamai ya keta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma da Ankara bayan da jiragen yakin Turkiya suka kai hari wurin horar da mayakan kungiyar da ke arewacin Iraki yayin da mayakan PKK suke gumuzu da mayakan ISIS Ankara ta kuma kai harin bom kan sanannan wato sansanan PKK da dama
labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karaman sani.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karaman sani kokumi ne. Madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda uku. Rahoton mu na farko zai yi magana akan cutar fuka. Rahoton mu na biyu zai yi magana ne akan kokarin da hukumomi a jihar Neje ke yi wajen yaki da cutar zazzabin malaria wato zazzabin cizon sauro. Rahotonmu na uku zai yi magana ne akan irin matsalolin da mata da ƙananan yara ke fama da shi a maraɗin jamhuriyar Niger da kuma irin kokarin da masana harkar lafiya ke yi wajen shawo kan cututtukar. Baya ga waɗannan rahotannin, za ku ji mu da tattaunawa na musamman da Madina Dauda ta yi da Honorable Muhammad Sani Zoro, dan majalisar wakilai mai wakiltar Gumel, Gagarawa, Sule Tankarkar da mai gatari da ke jihar Jigawa, kuma shugaban kwamiti na majalisar wakilai da suke kula da ƴan gudun hijira na gida da na waje, da dukkanin tanadin da gwamnatin tarayya ta yi wa ɓangaren arewa maso gabas game da halin da mata da ƙananan yara ke ciki a sansanonin gudun hijira. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Mamman Nasir.
Wani bincike da ƙwararru suka gudanar game da cutar tarin fuka ko kuma TB na nuni da cewa kowace shekara yara miliyan guda ke kamuwa da tarin TB, kuma binciken ya yi nuni da cewa wasu yara suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutar ta TB. Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa na ɗauke da ƙarin bayani a cikin rahoton da ta aiko mana.
Da ko a shekarar 2012, Hukumar Lafiya ta Duniya ta tabbatar da mutuwar mutane miliyan 1,300 a sanadiyar tarin na TB. Dr. Salisu Bi Ma'azu ya bayyana mana yanayin tarin da kuma yanda ake kamuwa da shi.
Kamar da yake magana, tarin TB ciwo ne wanda yake bayyana da kansa ta hanyar tari. In an yi tari kuma ana fidda majina, majinan kuma yawanci za ka ga akwai jini a cikin ta. Da yake na abu na biyu, za ka ga mutum yana ramewa. Shi tarin TB ciwo ne da ake ɗauka musamman ga gurin wanda dama suna da shi. Wani akwai ƙwayar cuta da ake ce da ita bacteria wanda ba a ganin ta da ido, sai an sa a madubi mai girmama abubuwa shine ake iya ganin ta. Yawanci tana cikin abin yawu da majinar da shi wanda yake da ita yake. So in yayi tari, yana tari, yana fesa shi cikin iska, suna yawo a cikin iska, wani kuma sai shaka. So in ya shaka, idan jikin shi ba shi da ƙwari, garko jikin sa ba shi da ƙarfi sosai, shikenan sai shi ma sai kama da irin wannan ciwon. To amma ita alhamdulillah akwai magani wanda in dai an duba an tabbata ita ce aka kuma ba da wannan maganin, ana shin tsawon wata 6 zuwa 7, insha Allah shi ana warkewa ba matsala.
To menene alakar shi wannan tari da wannan ƙwayar HIV?
Gaskiya ne, yawanci za ka ga duk wanda ke da ciwon HIV AIDS idan an yi bincike an kalli za a kana da ciwon tari. Abin da yake faruwa kamar dan juma da dan jummai ne. Dukan su wayannan cututtukan suna assasuwa ne a jikin dan adam a yayin da ƙarfin garkuwar jikin shi ya ragu ko ya kare. Idan aka fara samun HIV AIDS ya kare garkuwar jikin dan adam, to kamar ya share hanya ne za ta ji daɗin zuwa. Dama ita TB ba ta kama dan adam har sai an samu nakasu a garkuwar jikinsa. Zai kasancewa HIV AIDS ya sa shi, ko kuma akwai sauran cututtuka, misali kamar ciwon suga. Shi ma ciwon suga yana nakasa garkuwar jikin dan adam. Saboda haka yawancin masu ciwon suga ko anan su ma sai musu gwajin TB, saboda yana ba da dama TB ta shiga. Masu ciwon kansa su ma haka, suna garkuwar jiki tana samun nakasa, shi ma za ka ga TB tana shiga. Ko rashin cin abinci da muke cema na tamowa din nan, in dai ba abinci sai a jikin dan adam, to ba zai iya gina garkuwar jikinsa ba, saboda haka TB za ta shiga.
Wani hanyoyi za a bi ta wurin rage kamuwa da shi tarin TB din?
Kamar yadda zai yana ba da wannan abubuwan na baya su ne wanda suke ba da damar a samu ciwon TB. Amma abin da ake dan kokarin yi dai shine kamar a gida a kyautata tsafta, gurin kwanciya da yanayin abinci. A yawanci za a ga an ce in lokacin sanyi ko a lokacin zafi ya zo, ana son a ɗauki kwanciya ko a guri mai wadatacciyar iska inda ba za a matsu ba. Saboda shi ciwon TB yawanci akan same shi ne ta hanyar iska. In gurin a kulle yake ba iska ba ta shiga, to dole wannan iska za ka shaka. To idan aka sami kuma aka san jikinka ba shi da ƙarfi sosai, shikenan TB sai ta assasa. Ga waɗanda kuma suke kamar da ciwon suga ko suna da HIV AIDS ko suna da wani sauran ciwon da yake kare garkuwar jiki, so mukan ba da shawara a riƙa yawan tantancewa, ana kuma ba su shawarwari.
Allah dai ya kare mu da lafiya. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Hukumomi a jihar Neja na ci gaba da kokarin yaki da cutar zazzabin malaria, cutar da cizon sauro ke kawo ta, in ji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu.
Gwamnatin jihar Neja ta ce ta rarraba gidan maganin sauro miliyan 2,700,000 inda aka bayar da guda 2,000 ga kowane gida da ke fadin jihar. A wani kokari na shawo kan matsalar yaduwar cutar zazzabin cizon sauro a jihar. Shugaban shirin yaki da cutar zazzabin cizon sauro ta jihar Madam Messi da Waba ce ta bayyana haka a yayin da take jawabi a gangamin da gidan rediyon muryar Amurka ya shirya wa mata a garin Kagara da ke yankin karamar hukumar Rafi da ke jihar Niger.
To a jihar Niger dai kamar Najeriya gaba daya da take yi haka kuma Niger ke yi. Na farko muna ba da gidan sauro wanda za idan aka yi amfani da shi a gidaje mutum ba zai kamu da zazzabin cizon sauro ba. Kuma gidan sauron da muke rabawa kyauta ne, mukan tabbatar cewa kowane gida ya samu akalla guda 2 a cikin gidansa. Kamar in 2014 December mun yi wannan mass distribution, mun raba gidan sauro wajen miliyan 2,700,000. Mun tabbatar cewa kowane gida ta samu gidan sauro guda 2. Sannan kuma kyauta ake bayarwa. Sannan kuma a nan Niger muna tabbatar cewa kowace mace idan ta zo asibiti tana da cikin muna bada wannan kwayan maganin wanda muke kira SP a lokacin da mace na da ciki sau 3 da sha. Sannan kuma ana kawo magunguna daban-daban wato ACT wato Artemisinin Combination Therapy wanda idan mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro ya je asibitocinmu na gwamnati za a bashi kyauta saboda a taimaka ma mutane su sha sannan su warke. Sannan kuma muna bin kauyuka muna fadakar da mutane akan cewa yadda za su yi rigakafin zazzabin cizon sauro wato yadda za su gyara muhallinsu, yadda za su yi amfani da gidan sauro, yadda mata za su fito, muna musu gargaɗe akan wannan. Sannan na uku muna sake musu gargaɗe cewa idan mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro ya maza ya je asibiti saboda ya samu taimako wato magunguna da za a bayar. Sannan na hudu idan suka zo asibitin nan muna rubuta musan adadin mutane nawa ne suka kamu da zazzabin cizon sauro. Sannan na biyar kuma idan mutane suka zo asibiti idan suna da zazzabin cizon sauro sai muna da na'uran da muke amfani da shi, muna ce mishi RDT, sai mun yi wannan test mu tabbatar cewa shin zazzabin cizon sauro ne mutum ya kamu da shi kafin a bashi magani na zazzabin cizon sauro. In ko wannan test ya nuna cewa ba shi da kwayar cutar zazzabin cizon sauro ya zama wani rashin lafiya daban, sai a gargaɗe mutum ya je inda ya kamata a taimaka mishi. Sannan kuma muna tabbatar cewa duk ƙauyukanmu da muke da shi a asibitoci ƙanana su ma mun yi building capacity dinsu wato mun koyar da su sun kware akan idan mata sun zo wurinsu ga yadda ga abin da za su gaya musu saboda su rabu da zazzabin cizon sauro ga baki ɗaya. A nan Niger dai kuma duka muna bin lungu-lungu sako-sako muna ba da gargaɗe akan zazzabin cizon sauro ga baki ɗaya.
Shugabar shirin yaki da cutar zazzabin cizon sauro ta jihar Niger Madam Messi da Waba kenan. Muhammad Salisu Rabiu, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A jihar Maradin Jamhuriyar Niger, masana harkar lafiya na kokarin gano nasarori ko akasi da ake samu wajen yaki da cututtuka da ke addabar mata da ƙananan yara. Wakilinmu Sha'ibu Mani na ɗauke da ƙarin bayani a cikin rahoton da ya aiko mana.
Ko bayan bincike na ƙwaƙwaf da aka yi, likitoci da wani zaman taro na tace sakamako da aka samu nasara ko tarnaƙin da ke jawo matsaloli ga lafiyar mata masu ciki ya zo a aiwatar jarirai. Malam Ahmed Tairu na sashen kula da lafiyar mata da ƙananan yara a hukumar kare lafiya ta jihar Dayar Sife.
Gidan likita iri biyu ne wanda ake kema Sonic da Sonic, kenan su shida ne duka district su ko alhamdulillah kowane yana cika aikin su wanda su kamata su yi bisa kan daukan lafiyar mata. Kenan in suna da wani ciwo suna sa musu antibiotic, suna da iterotonic, suna iya hoshi in kaman aihuwa bai yi ba ta yadda anka sani, kenan suna iya akwai likitoci wanda suke yi musu hoshi a hiddadan. Kuma in jini yayi karamta ana iya kara musu jini a kan likitocin nan shiddan nan duka alhamdulillah 100% ne anka same su.
Duka wannan harka aiki ce ba su da muskila ta kai yake aiki.
Duka enquete din nan da anka yi ya hiddo su. Yanzu Sonib can ne adda koyi wa'ansu masaloli amma kadan ne. Kikin masalolin da enquete din ya hidda akwai dai kaman karamcin Sage Farm. Likitoci ci Saji Farm wanda suke karba aihuwa. Binciken ya nuna sun yi kadan cikin wannan likitocin da sun kai binciken. Na biyu akwai wasu kayan aiki da ENFPA ya kawo saboda in yaro kaman ya ki hitowa kai ya har hitowa amma wani abu ya saida shi akwai wani abu da ake cewa vantus da ana yi a sa ga kan yaro a jashi a hidda bai kai ai mamakin hoshi ba to shi ma binciken ya nuna wasu likitoci ga kayan aikin anan amma ba su anan ga aiki da su to su ma don binciken ya nuna suna son horo bisa kan aiki da wannan vantus din da an ka kawo musu
daga bisani ko bayan matakan da likitoci suka dauka Malam Ahmed ya bayyana matsalolin da ke sa a rasa uwa ko danta lokacin haihuwa
nan harin dai in ana iya rasa din in kaman mace ta fara na kuda ta yi zamanta a can gida sai abun yayi kamari a lokacin nan ne su zo likita kenan yaro ya sha wahala bai iya hitowa shine ke haddasa dan ya rasu kenan shine matsala na harko in mata ba su zuwa likita da gaugawa amma sai rar ka gani ake da uwa du in dai sun zo likita da wuri a rasa su su biyun duka to inda ake iya rasa su biyun duka kaman an jima ne can gida an yi dogon nakuda jiki ya gaji yaron da ja shi yana cikin maihuwa an yi ta nakuda kenan shi maihuwan shi yana iya abun ganin shi ya rasu kenan ita uwan ta zub da jini da yawa
galibi haka ya afkuwa ga mutanen karkara ina kira gare su
inda an kahi samu rasuwa na uwaye can cikin abun ga karkara ne da nan santar mai ranfa saboda duka a dauki madan runfa tesawa hammai yayi da koro suna aika matan su wanda sun ka kasa aihuwa a nan santar Meranfa wata rana sai ayi cesarean hiye da goma a ine guda kullun dai mulkitoci ba su gajiya a zo likita a karbi aihuwa a likita yahi tunda in jini ya kubce ma mace in gozo ma ba ta iya yadda za ta yi ta sai da jinin ba
Malam Ahmed Tahir kenan Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a Jamhuriyar Niger
a gaida Shaibu Mani daga Maradin Jamhuriyar Niger yanzu kuma sai tattaunawa da Madina Dauda ta yi da Honorable Muhammad Sani Zoro dan majalisar wakilai mai wakiltar Gumel Gagarawa Sulatan Karkar da Mai Gatari dake jihar Jigawa kuma shugaban kwamitin majalisar wakilai ta tarayya da suke kula da yan gudun hijira na gida da na waje da dukkanin tanadin da gwamnatin tarayya ta yi wa bangaren arewa maso gabas game da halin da mata da ƙananan yara suke ciki a sansanonin gudun hijira dake bangaren arewa maso gabas
kai rangadi cikin yan kwanakin nan a wani hali ka samu yan gudun hijiran nan dake shiyar arewa maso gabas
wato idan akwai wani hali wanda za a iya cewa yafi duk yadda za a yi zato sai dai idan mutum ya gani a kansa duk wani hali na matsi na abin tausayi wanda yake buƙatar kawo tallafi na gaggawa ba ma daga gwamnati ba a har ma duk waɗanda suke da hali duk waɗanda suke da imani to irin wannan halin ne ina so mutane su yi la'akari su kwatanta yadda suke ganin mutane a talabijin wato guntun yaki daga kasashen Syria ko Iraki yadda yara suke fitowa waɗanda wato illar rashin abinci ta sa yaro ya yankwane mutum wanda yake ya kai shekaru 12 amma yadda kasan jaririn wata 6 haka yake idan mutane ba su taba ganin mutane wato tsofaffi wanda suke da shekaru wanda ba za su iya gudu ba amma kansu ya riga ya tabu saboda abin da suka gani ba ma wai yunwa da kishirwa ba a tunanin duniya da mata waɗanda ba sa iya barci domin gaba daya kwakwalwarsu ta juya da maza da suka sangarta waɗanda suke buƙatar ƙwararru a harkar yadda za a lalleme su ana musu addu'a ana dawo da su su dawo hayyacinsu banda wanda ake gani fa suna gudu saboda ransu banda duk irin karance-karancen da muke irin matan da ake musu fade ko kuma ake musu ciki banda tsabar mata a yara ƙanana da aka haifa a daji shekara da shekaru waɗanda ba su san meye makaranta ba kamar yadda muke zuwa makaranta ko kuma asibitoci ko kuma yadda ake rayuwa ta yau da kullum ina so mutane su yi la'akari da binciken da ya nuna yanzu ana kyautata zato kungiyar Red Cross ta ƙasa muna aiki da ita kuma tana ɗaya daga cikin waɗanda take da ittifakin cewa akwai ƙananan yara kamar 49 waɗanda ba su da uwa ba su da uba da sun mutu kuma waɗanda ba za su iya faɗan daga wannan bangare ko wanne gari ko wanne sashe na wannan arewa maso gabas suka fito ba. Ina so mutane su yi tsayi su yi tunanin yara 49 kawai a wannan bangara ya za a yi da makarantar su, ya za a yi da rayuwar su, ya za a yi in sun girma wato su ce sun yafe wa 'yan Najeriya halin da aka jefa su a ciki ko kuma suka samu kansu da irin wannan sauran abu na bala'i. Saboda haka wannan abin da yake fitowa daga wannan bangare na arewa maso gabas musamman bangarorin da ake fito da mutane yanzu saboda jami'an tsaro sun riga sun shige su sun fitattaki su waɗannan yanta da ƙarar bayar sun kuto.
To yaya zaka kalli irin rawar da gwamnati take takawa a tafiyar da harkar 'yan gudun hijiran nan?
Ita gwamnatin tarayya daga dukkan alamu bata yi tanadi na idan wato ta ci gaba da amfani da ƙarfin soja wajen yakar wa'ancan ba, to waɗannan 'yan gudun hijirar da za su ke bulbulowa waɗanda za a ceto su kuma ya za a yi da su tanadi irin na wurin kwanciyarsu da abincin da za su ci, domin abincin da jariri da yaro ƙarami ɗan shekara wadda bata kai 6 ba ko 4 ya bambanta da abincin da magidanci ko babban mutum zai ci. Shi wannan ƙaramin yana buƙatar abinci na abincika waɗanda za su gina masa jiki da kuma ƙwaƙwalwarsa da gaɓoɓinsa, saboda shi ma ya tashi miki. Shi ko babba shi yana buƙatar wani abu na musamman wanda ke ba irin na wannan yaro ba. Shi yasa ake samu wannan cuta wato ta yunwa da kwashoka kamar yadda ake kiranta a Turance. Domin yanzu abincin da ake yi bai ɗaya ne. Idan shinkafa ce ita ce za a ba yaro dan wata 6 da wanda yake shekara 6 da wanda yake shekara 60 da wanda yake shekarun da suka kasa kadan da haka ko suka fa, duk abu bai ɗaya ne.
Honorable Muhammad Sani Zora kenan, dan majalisar wakilan tarayya dake Abuja, mai wakiltar Gumel Gagarawa Sulatan Karkar da Mai Gatari a jihar Jigawa, kuma shugaban kwamitin majalisar wakilan ta tarayya da suke kula da 'yan gudun hijira na gida da na waje game da irin halin da mata da ƙananan yara suke ciki a arewa maso gabas. Idan Allah ya kai mu shiri na gaba, za ku ji mu da ci gaban tattaunawar akan irin matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kawunansu akan irin matsalolin da 'yan gudun hijira suke ciki da kuma irin shawarwarin da shi Honorable Muhammad Sani Zoro ya bayar ta kan yadda za a ceto rayukan mata da ƙananan yara a arewa maso gabashin Najeriya. Ibrahim Alfa Ahmad Galeka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
A gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga taƙaitattun labaran duniya.
Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa jiya Juma'a cewa yanayin Siriya ya tagayyara tun bayan ƙwarƙwarewar tsagaita wutar da aka yi wanda aka cimma a watan Fabrairu, sai dai ya ce Amurka da Rasha suna dab da cimma wata sabuwar yarjejeniya da za ta ɗore. Kerry ya bayyana haka ne a Geneva bayan wata doguwar ganawa da takwaransa na ƙasar Rasha Sergey Lavrov. Jami'an diflomasiyyar suna ƙoƙarin cimma wata matsayar haɗin gwiwa kan ayyukan soja da kuma musayar bayanai a yunkurin murƙushe mayakan IS a Siriya, abinda ya kasance gurin ɓangarorin biyu. Gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi ranar Talata ya sa aka kira wani taron gaggawa a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, sai dai bakin membobin kwamitin da ya kunshi ƙasashe 15 bai zo ɗaya ba kan kushewa Koriya ta Arewa.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.